Jama'a masu sauraron mu barkanku da saki saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki daga kabilu da addinai daban-daban kan hanyoyin samar da zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Suna na Zainab Babaji, ni ce kuma ke gabatar da shirin.
Allah da ya yi baki, shi ya yi hari, na roƙo dalili na.
A yau shirin zamantakewa ya duba matsalar garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da yadda al'umma za su haɗa kai don taimakawa gwamnati samar da tsaro. Wani rahoto da wata hukumar tsaro mai zaman kanta mai suna Beacon Security and Intelligence Limited BSIL ta wallafa na nuni da cewa watan Oktoba na wannan shekara kadai akalla mutane 1,545 suka halaka sanadiyar matsalar tsaro, yayin da mutane 972 aka yi garkuwa da su a fadin Najeriya. Rahoton ya nuna cewa an sami karuwar ayyukan garkuwa da mutane da kashi 24.4. A wata sanarwa da kungiyar Raya Al'ummar Kanam a jihar Plateau ta fito da shi, ta nuna cewa daga watan Yuli zuwa Nuwamban shekara ta 2024 sun kiyasta cewa mutane 31 ne daga kauyuka 16 na karamar hukumar suka shiga hannun 'yan bindiga, yayin da mutane 2 suka rasa ransu. Da yawa daga cikin su an ba da kudaden fansa kafin aka sake su, wasu kuma har yau suna hannun masu garkuwa da su. Sakataren kungiyar Raya Al'ummar Kanam, Nuhu Shehu, yayi bayani kan matsalar garkuwa da mutane don neman kudin fansa.
Ranan 17 zuwa shekaran jiya zuwa jiya, masu garkuwa da mutane sun kama mutane da suka kai kimanin mutane 10. Kuma sanadiyar haka ma an samu rashin rai guda, so wannan al'amarin ya matukar daga hankalin al'umman mu fiye da yanda kike tsammani. Sun gaskiyar magana shine al'umman mu suna cikin yanayi na tashin hankali. To abinda ke faruwa, wannan yankin tana daya daga cikin yankunan da suke da manyan dazuzzuka a wannan karamar hukuma mai fadin gaske. Kuma idan kika yi la'akari da cewa daji ne mai fadi wadanda su wadannan bata gari suke shiga su sheke ayan su, babu wani wanda zai samu su ido, wannan ya ce maka gaya wurin ababuwan da suke gudanar suke yi a wannan yanki. Amma kamar yadda muka sani, harkan garkuwa da mutane wani harka ne wanda kusan fadin Najeriya gaba daya abun na gudana. Mafi yawa daga cikin waɗanda suke cikin wannan al'amari zaki samu matasa ne waɗanda ba su da aikin yi. Amma kamar a namu yanki din abu ne wanda ana iya samu yan gari waɗanda su ma suke ba su bayanan tsirri wurin taimakawa wannan mutane wurin gudanar da wannan al'amari din. Don a kwanakin baya can an iya kakkama wasu wanda aka danka wa ita hukumar tsaro, amma a bayanan da muke samu ta bayan fage na nuna cewa an sake wayannan mutanen, kuma su ne yanzu ake ganin don sun kaura. Wasu daga cikinsu makiyaya ne, sun kaura daga wannan yankin sun koma wani yankin wajen jiha. Yanzu kuma tunda sun san wa'innan yankuna din lungu da saku na wannan kasan, to sukan iya zuwa su gudanar da abin da za su gudanar na aikayekan su, su tafi babu wanda zai zamanto musu barazana. Kuma yake akwai nan makwabtanmu jihar Bauchi, akwai wata tsari da ita gwamnatin jihar Bauchi ta gudanar na taimakawa vigilanti wurin yin yaki da wa'innan bata gari. To mu a nan karamar hukumar Kanan sun dade suna zuwa suna kama na dauki. Amma a rahotanni da muka samu, an dakatar da wayannan yan nobeli, ana kiransu nobeli, an dakatar da su shiga wannan karamar hukuma. Sai dai idan za su shiga su yi operation su kama wayannan mutanen hannu su mika wa ita jami'an tsaro. Kin ga kwasu da yake suna da manyan bindigogi, kuma su wayannan yan banga ne zai yi wahala mutum ya tinkare mutanen da suke da manya-manyan bindigogi, kuma ka ce musu kar su bude wuta a yayin da kuma za a iya buɗa musu wuta. Wanda ya sa mutanen suka janye gaba ɗaya daga irin ɗauki da suke bayarwa a wannan yanki namu. Kuma tunda suka janye ɗin, wannan al'amari ya sake dawowa a kai tsaye, aka ci gaba da samun wannan ɗaukan mutane nan da can. Ya zama yanzu kamar kusan kowane wayewan gari ne ana zaman ɗarɗar da kuma barazanan cewa za a iya shiga wannan gidan ko wancan gida gobe.
Akwai wani matakin da kuma kuka ɗauka don ganin cewa wato kun daƙile wannan matsaloli na garkuwa da mutane?
ko kin sani wannan al'amarin da ke faruwa mutane ne za su zo cikin mutum fiye da 10 su zo da manya-manyan bindigogi da dukkan community babu mutum ɗaya da yake da irin wannan bindiga babban al'amari babban barazana ne ga mutanen mu su iya tunkarin wayannan mutane duk da yanzu akwai ana kokari muna kokarin kira ga ainihin al'umman mu kowa ya fito ya iya gani yaya zai yi ya bada kariya wa kansa
me kake ganin kamar ita gwamnati za ta yi domin kawo ƙarshen wannan matsala
na farko dukkanin gwamnati babban aikin gwamnati a kowane irin kasa ita ne samar da tsaron rayuka da kuma dukiyar mutane so muna kira ga ita gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da karan kanta ma gwamnatin karamar hukuma suna da rawa mai girma da za su iya takawa idan za a bawa ainihin ƴan bangarmu da mafarautanmu a ba su kayan aiki da ya dace su fuskanci wannan mutane muna da kyakkyawan fatan cewa za su iya dakile wannan annoba da ya dami al'ummarmu don haka muna kira ga dukkanin matakan gwamnati guda uku da muke da su a fadin Najeriya da a taimaka a gane cewa muhimmancin ran ɗan adam da kare dukiyoyinsu da samar da yanayi na kwanciyar hankali da za su gudanar da rayuwarsu haƙƙi ne akan kowane irin shugaba a kowane irin mataki na gwamnati da waɗin da matakin da ma ba na gwamnati ba ne.
Don Allah ku zo mu zau hanyar gyara da tana cikin bauta.
Ko me al'umma ke cewa game da batun garkuwa da mutane?
Sunana Abdulkarim Ali. Amma an fi sani na da master class a garin Dangiyana. To gaskiya abinda muke ciki da kuma al'umma gaba daya muna cikin fargaba. Saboda abin ya biya zama kaman shirin wasan kwaikwayo kana ganin kaman ka ji labari a wani wuri da abin ya zanna shiru yanzu kuma abin ya dawo. Ko shekaran jiya na an ɗauki wasu ma a gaba. Sannan an ɗauki wani yaron cikin garin Dangiyana Dangiwo na ma an kama shi a can wurin Karam. To abubuwan da ya yi min yawancin ba a yin irin wannan abin sai da haɗin bakin mutanen gari. Kuma suna kin faɗa ba don komai ba suna tsoron rayuwarsu. Yau ana kama wanda aka gaya. To a hannun jami'an tsaro ba ya yin kwana biyu uku an sake. To kaga kuma wanda kuma ya faɗa kaga cikin rayuwarsa da iyalansa na cikin hatsari. Amma kuma a shawarce a gefen tsaro ni a ganina gaskiya jami'an tsaron da muke tare da su. Yana da kyau a Najeriya a yanzu kar a bar jami'in tsaro ya dade a wuri ya zama kaman wuri ya zama nashi to akwai waɗanda baya iya kama ya hukunta sai kaga jami'in tsaro a wuri ya fi shekaru 10 ya fi shekaru 20 a wuri kuma yana jami'in tsaro kike san aiki biri ba
kenan wato wani lokaci idan aka zargi mutane har in aka kama su jami'an tsaron na sake su
gaskiya ba su wani dade kuli kawai kai wani ma wallahi randa aka kama shi ka sa da yamma da aka zo ka ganshi kuma a cikin ku kuna yawo duk wani lokacin ko an kama shugabannin mu na siyasa su da suke zuwa su sa hannu a idelin wancan mutum to gaskiya muna cikin fargaba yanzu ba halin mutum ya je ko di ba amfanin sa na gona ko ka kai ziyara a kauye gaisuwa wallahi kana fargaba a hanya kauye baka san me zai faru ga sadan rayuwa ga fargaba da wanne zamu ji
sunana Jamila Adamu to gaskiya kin san ba a cin kasuwa sai da dan gari
kenan kina ganin kamar akwai informer kenan wato akwai wanda suke bada bayani ma masu
gari eh gaskiya akwai wanda suke bada bayani ma wanda suke domin ba yanda za a ce baka san gari ba baka san mutane da suke cikin gari ba amma sai a zo a samu mutum ya fito daga wani wuri ya zo ya dauki mutum a cikin gari
amma ya kike ganin kamar za a kawo ƙarshen wannan garkuwa da mutane musamman a yankunan karkara da ake samu
na farko a beach patrol a dinga patrol
su a ya kamata su yi ta yin patrol
hukuma su dinga patrol operation kana zaune da mutane ya kamata kai ma kana sa ido mutum ya zo ya base baka san me sana'arsa ba yana ta kashe kuɗi yana ta abubuwa haka baka san me yake ciki ba kuma kai shiru wai karki wai kuma an wai kai karka yi magana a ce ka faisa ido muna society da ake cewa security council suna cewa if you see something you say something in kai shiru za ka iya cutar da al'umma ne
shima shugaban kungiyar Miyetti Allah a yankin na Kanam Muhammadu Jibrin Musa yace sukan tattauna da sauran al'ummar da ke yankin don samun mafita.
Wanda abinda muka dauka mun sanar da Miyetti Allah na sama kamar na sitin namu kenan. domin shi mu hada zagen banga da kuma zozoji mu kaza in ba zagen banga mu ba zozoji da sanje da kuma din a cikin jirgin nan a san yadda za a yi to sai muka zanna mun duba yau abinda gwamnati zai taimaka mana in muka bar kasan nan haka muka ce sai gwamnati ta yi ita kadai aikin zai zama mana kamar ba za ta yiwu ba domin shi mu a zarinmu na ne sai Allah abin da muke bayi shi na zai don bukula da ni ya zo ni na san kasa dai na akwai yan kasa ya kamata su sanar da mu in an ce bukula da ni ne a sanar ma ne sai Allah ko kuma arzikin da yake wuri shi arzikin da ya kawo ya nuna mana mu ga bukula da ni nan lafiya ya kawo shi kusan ina ne ya fito kwana nawa ne dai a nan din don ba haka aka yi ba wannan abu bara iya gane mummuna cikin mai kyauka
ita gwamnati a bangaren ta me kake ganin kaman za ta tallafa muku domin a samu waraka musamman game da garkuwa da mutane da ake yi a wannan yanki
muna da jan banga muna roƙon gwamnati ta tallafa musu da irin kaman irin bom wanda san samu abin da daru zurke hannu saboda wannan mutane suna tafiya da kansu idan sun sanna daga adda ba dai yi ba kirin da muke tare da su su taimaka musu da kudin mai da sauransu
Jashin hankali abinki ne zaman lafiya abin so ne
Masana dai sun ba da shawarwarin samar wa al'umma ayyukan yi da sanya tsare-tsare da za su sassauta radadin tsadar rayuwa da daukan matakan tsaro da suka dace su ne za su iya rage ayyukan bata gari a tsakanin al'umma Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shirin. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku. Ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Hanyoyin samun tsaro a yankinmu shi ma abin bukata ta mantakewa.